an samar da makaranta karkashin wannan, an samar da masallaci, an samar da ICT department, an samar da gidan marayu, an samar da hostel, har ma asibiti muna da shi da ake kwantar da mutane duk karkashin wannan gidan marayu. To shi ma wannan sabon gidan marayu da aka yi, shi ma a cikin sa akwai masallacin juma'a, kamar da wancan namu ma yana da masallacin juma'a. Akwai hostel, shi ma wancan namu yana da hostel. Akwai makaranta, shi ma akwai a ciki. Akwai shaguna da aka gina, shi ma har da asibiti an gina a ciki. Akwai kuma staff quarters, shi ma da aka gina a cikin wannan sabon gidan marayu, da kuma shaguna da aka yi guda goma, ko da za a koyar da shi wurin koyon sana'a, ko kuma a mai da shi gurin yin kasuwanci da za a sama ma gurin wato ya ci gaba da haɓaka. Ko mai girma gwamna ya ce mana yana son zai abuwa guda biyar a gurin. Farko za a yi katangar gurin, za a gyara ta, za a yi kwalta a ciki, za kuma a sa wuta, za a sa ruwa, sannan kuma za a ɗauki masu gadi, wannan duk gwamnati ce za ta yi. Kuma nan da ƙanƙanin lokaci insha Allah ya ce mana za a ƙarasa wannan aiki, za mu zo mu da ku a tare a je a buɗe wannan guri domin mu ci gaba da gudanar da shi. Allah ya sa albarka, ya sa alheri, kuma ya mana jagoranci. Sannan kuma akwai wannan Awaya, menene organization suke, ko academy, Awaya academy na wannan matasa da suke wayar da kan matasa akan illolin kallon fina-finan batsa da hotunan batsa da kuma lalata tarbiya. Su kuma sun shirya a zo a gabatar da lacca akan mahimmancin sadaka, zakka da sadaka, da kuma amfanin da hakan yake yi wajen rage radadin talauci a cikin al'umma. Kuma a wajen wannan taro suka ba mu wato lamba ta award na girmamawa. Muna fatan waɗannan matasa su ma Allah ya saka musu da alheri. Sai kuma batun abin da ya shafi a menene ne na gaba, mun je mun yi gaisuwa na ta'aziyya na ɗaya daga cikin waɗanda suke taimaka mana cikin arkin da'awa ɗin nan da gidan marayu. Mahaifiyarsa ta rasu, muka je muka yi masa gaisuwa, kuma muka ga har ne ba shi shawara cewa idan Allah ya sa mahaifanka suna da rai, to kai iyayenka ka kyautata musu, ka tabbatar cewa sun ji daɗin arzikinka da wadatarka da mulkinka da kuɗinka. Wanda ya fi kowa ya ci arzikinka, ya samu farin ciki a rayuwarka in kana shi ne mahaifinka da mahaifiyarka. To idan Allah ya musu rasuwa, ana son kuma kai musu abubuwa guda shida. Na farko addu'a. Alƙur'ani ya koyar da mu wa qur rabbir hamhuma kama rabbayani sagira. Kai ta addu'a Allah ya ji kan iyayenka da suka rene ka kana yaro. Na biyu, ka biya musu bashin ana binsu. Ko akwai wani nauyi a kansu, kai kokari ka sauke musu don su zo lahira ba su da wani nauyin jama'a a kansu, ko na bashi, ko na alhaki, ko na abin da ya kama da haka. Dama ɗa na gari, in babanka ya rasu ko mahaifiyarka ta rasu, za ka bincika da Allah akwai mai bin baba ta wani abu, ko mai bin baba na wani abu na alhaki, na kuɗi, ko na mutunci, ko na wani abu da ya masa wanda bai yafe ba. Ina roƙon a yafe masa, ko kuma a yi abin kuɗi, ko kuma ni a rama a kaina domin mahaifina ya samu kwanciya mai kyau a cikin kabari. Sannan na uku, a yi masa sadaka jariya, ko masallaci, ko makaranta, ko asibiti, ko wani abu dai da zai dinga samun lada. Kamar yadda Sa'd bin Ubada ya tambaya Annabi alaihi salatu wassalam, mahaifiyata ta rasu, me zai yi, mai zan mata wanda zai kai mata lada? Yace alaika bilma, ka je ka haƙa rijiya, ka tona rijiya, a dinga samun ruwa, wannan ladan zai dinga bin mahaifiyarka. Sannan kuma muka ce akwai sada zumunta da ƴan uwanta, ko da ƴan uwan mahaifinka, domin wannan zumunta da mahaifinka da ƴan uwansa da mahaifiyarka da ƴan uwanta, ko da sun rasu, to bai kamata ka yanke alaka da ƴan uwan mahaifinka ko ƴan uwan mahaifiyarka ba. Duk sanda ka je kai musu zumunta ko kai musu wani abin kirki, za su ce Allah ya ji kan wani. Kaga ka jawo wa mahaifiyarka addu'a, ka jiwa mahaifinka addu'a, saboda ka kyautata wa ƴan uwansu. Sannan wata mata zaga tana da ƙawaye babar taka, ko baban naka yana da abokai, to kada bayan ya rasu ka yanke alaƙarka da abokan nan nasa ko ƙawayen mahaifiyar nan taka. Abdullahi dan Umar ya tafi aikin haji, sai ya haura ƙumi, in ya gaji da hawa raƙumi sai ya hau kan jaki, in ya gaji sai ya haura ƙumi. To yana kan jakin yana tafiya, sai suka haɗu da wani mutum, sai ya gane mutumin, wannan mutumin babansa abokin Sayyidina Umar ne, ba fa shi ne abokin Sayyidina Umar ɗin ba. Sai ya sauka daga kan jakin, ya bashi jakin, ya kwance rawaninsa ya bashi, ya hau jakinsa ya ɗora rawani ya tafiyarsa. Sai abokan tafiya Abdullahi dan Umar suka ce, ya muka ga ka ba wa wannan mutumin jaki kuma ka bashi rawani? Yace ai babansa masoyin sayyidina Umar ne kuma naji Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yana daga cikin kirkin da ya ci gaba da mutunta abokan mahaifinsa ko kawayen mahaifiyarsa bayan ba sana cece shi yasa da kyautata masa sannan kuma lokaci bayan lokaci mutun ya je kabarin sa ya musa addu'a shi ma yana cikin haƙi na ce to waɗannan abun guda shida da na gari ya kamata yayi wa mahaifansa waɗannan to daga nan akwai malam Alaramma malam Mustafa wanda yake karanta mana tambayoyi sama da shekara 20 shi ma bai ji dadi ba muka biya muka je muka dubo shi to Allah ya bashi lafiya to muna fata duka ƴan Gombe da maza da mata da matasa da kowa dai yana zaune lafiya Allah ya kara albarka ya sa alheri to abinda aka ce a cike wannan wato bangare da shi na wannan ziyara da muka kawo shine wato bayani akan mahimmancin waqafi shi waqafi so ne a ce wata rana mu samu ayi wata seminar ko ayi wani conference kawai a gabatar da malamai da papers da yawa saboda waqafi abu ne mai fadi abu ne mai yawa kuma abu ne mai mahimmanci domin a wasu kasashe da wasu yankuna addinin musulunci ya samu gata ya samu kariya ya samu yaduwa ya samu kafuwa da sakamakon waqafi da aka yi masa wani yayi wa karatu waqafi wani yayi makaranta ya mata waqafi wani yayi dauki nauyin wasu ci karatu yayi waqafin haka wani yayi waqafin abinci wani yayi waqafin gida waqafi waqafi dai yanzu ana cewa jami'an Azhar tana da auqaf da yawa waɗanda suka rike wannan jami'a sama da shekara 1000 ba a taba rife ta ko an yi yajin aiki ba waqafi ne kawai wannan tana da gonaki tana da hotel hotel tana da kamfanin nika tana da duk sai ka ji karkashin Azhar waɗannan kudin su ake karba duk a wannan shekarun sama da 1000 da Azhar ta yi dalibai fa ba sa biyan kudin karatu dubunnan nan da zaka ji an ce Azhar duk shekara ta dauki dubunnan mutane daga duniya to fa kyauta ake ba su ilimin jami'ar Madina duk da kaga daliban nan na duniya suna zuwa suna karatu kyauta fa suke karatun nan gaba daya waqafi aka yi aka ci a dinga daukan nauyin dalibai su zo su yi karatu kyauta littafi kyauta abinci kyauta gurin kwana kyauta har da ma dan wani abu da zaka saka dan pocket money da zaka sa a jihunka to irin wannan sai kaga an samu nan da nan ilimi ya yaro sai muke ganin waqafin nan yana da mahimmanci to amma samu takaita mu fadi wasu manyan matsaloli da suka shafi waqafi in yaso daga baya sai mu zo mu shirya wani conference musamman akan waqafi a gayyaci malamai daban-daban a bada topic daban-daban sannan kuma mu ga ya zami fikirar waqafi ta shiga cikin jama'a yadda zai zama nan gaba da wuya a ce wani mai arziki ko mai kuɗi ko mai gona ko mai kaza ya rasu ba tare da yayi waqafin wani abu da zai ci moriyarsa bayan rasuwarsa ba ko musamman yanzu da aka yi wani zamani zaka tara gidaje barjak da gonaki barjak da kamfaninnuka barjak da motoci da kuɗi cike da account ka bawa ƴaƴanka a shekara huɗu ana rigima ba a raba gado ba kuma da wuya in ba ka samu ƴaƴa masu imani ba wani ya ce a ware wani abu ai maka waqafi da zaka dinga cin moriyarsa sannan waqafin ma kala-kala za mu ji ma'anar waqafi a gurguje da kuma abin da ya kunsa muna fata ku masu sauraron karatun nan Allah ya sa nan gaba ku zama ku za ku zo ku yi mana waqafi da sunan musulunci na farko shine ma'anar waqafi a musulunci shi waqafi ana cewa waqafi ko a ce hubusi ko ana cewa hubusi a ce waqafi to abinda ake nufi da wannan shine habsu aslil mal wa tasbilu manafi'i abinda ake kira waqafi shine kana da shaguna guda 100 sai ka ce wannan shagunan guda 100 na ba da su dan Allah kowane shago ana karbar misali 100 100 sau 100 nawa kenan miliyan 100 sau 100 din wannan ba ka kashe kuɗi 100 sau 100 kuma miliyan daya ba fa 10,000 sau 100 aka ce ba miliyan 10 ina jin bai santa ba Allah ya ma to misali miliyan 10 nan sai wani ya ce to duk shekara a shagunan nan za a karbi miliyan 10 to sai a dauki dalibai guda 10 ko a dauki malamai guda 10 a ce ku shiga kauyuka ku je ku dinga karantar da mutane addinin musulunci za a dinga ba ku albashi miliyan 1 duk shekara malamai 10 kowa zai karbi miliyan 1 a shekara ya je yayi maleji da ita je yada addinin musulunci yanzu wannan ai kaga an yi aiki wa musulunci za su je su aiki wa musulunci da wannan taimakon da aka ba su sai wani kuma yana da share a wani company ana bashi kuɗi kaza sai ya ce yayi wakafin wannan share wannan kuɗin an karba a dauki nauyin dalibai su je su karatu medicine dan mu samu likitoci da yawa ko a dauki dalibai su je su hadda qur'ani dan mu samu mahaddata da yawa ko kuma dalibai da suka yi kokari suka samu sakamako mai kyau a dauki nauyin su tafi jami'a su je su karatu ko kuma a kafa wata cibiya a dinga koyar da sana'a ana bada jari sakamakon wannan wakafin wani ce yayi wakafi din Ramadana zai dinga bada kuɗi a cikin kuɗin da yake samu za a dinga ciyar da mutum 1,000 kullun kowa zai ci 2,000 za a yi masa buɗe baki na 2,000 kullun kenan za a kashe 2,000,000 zai ware 60,000 kullun a yi abinci ko a yi buɗe baki na mutum 30,000 ko 29 kaga yayi buɗe baki wa mutane 30,000 a watan Ramadana sakamakon 60,000 da ya ware duk a dinga ciyar da mutum 1,000 kullun kowa a dinga yi masa dan package na 2,000 wanda zai dinga yin buɗe baki kun ganye haka ai ya taimakawa al'umma ya rage magwauraye da marasa kosai da kunu da waɗanda ba sa samun lamurje ba sa samun kankara ba sa samun ruwan sanyi kaga ya rage musu dinga zuwa masallaci akan kari ana magariba da su dan mutum zai karɓi fake din sa na abinci bai samu inda zai cajin wayarsa to kun ga wannan wakafi ne shi ma to da haka aka ce ka tsayar da shi ba za a saida gidan ba ba za a saida kamfanin ba ba za a saida masallacin ba ba za a saida makarantar ba amma duk wani amfani za a ci gaba da cin moriyar amfanin mutane su dinga amfana da abin amma asalin abin yana nan wannan shine ainihin fikiran wakafi ko ma'anar wakafi a fassarar malamai kuma ana yin wannan ne domin neman lada a gurin Allah na biyu hikimar da ke cikin yin wakafi musulunci ya kwadaitar da mutane akan su yi wakafi idan Allah iyalwata musu su dinga ware wani kuɗi suna yin aikin alheri da shi wanda aikin alherin za su ci gaba da cin moriyarsa bayan wucewarsu abu na uku menene hukuncin yin wakafi hukuncin yin wakafi sadaka ne ba wajibi bane ba haramun bane ba makaruhi bane a'a mustahabbi ne idan kai wakafi a cikin kuɗinka ka ware kuɗinka kai wakafi to ka ƙara ma kanka aikin lada koda ka rasu to lada zai ci gaba da binka wannan shine hukuncin wato yin wakafi sannan sai kuma wato hujjar yin wakafi ana kafa hujjar yin wakafi da aya alqur'ani ta cikin suratu ali imran aya ta 92 da Allah ta'ala ya ce lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ba za ku taba samun nagarta ba har sai kun ciyar daga abin da kuke so wa ma tunfiqu min shay'in fa inna Allaha bihi alim abinda kuka ciyar na wani abu to Allah ta'ala yana sane da shi sana ana kafa hujja da hadisi da Imam Muslim ya ruwaito mai lamba ta 1631 daga Abu Hurairata yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce idan mutun ya rasu aikin sa gaba ɗaya ya tsaya sai dai ta fuska uku sadaka mai gudana ko kuma ilimin da za a amfana da shi a bayansa ko kuma ya wadansa tarbiya ya zama nagari wanda zai dinga masa addu'a sana ana kafa hujja da hadisin da Bukhari da Muslim suka rawaito wanda wato daga Abdullahi dan Umar yake cewa sayyidina Umar bayan an gama yakin Khaibara an kori Yahudu an ci nasara an karbi kasar to sai aka bawa sayyidina Umar wata babbar gona eka mai yawa aka bashi rabansa to sai yazo ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah na mallaki wata katuwar gona ban taba mallaka dukiya mai tsada kamar wannan gonar ba yaya kake umarta ta ne aikin alheri da ita sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in shi ita habasta aslaha wata saddaqata biha in kana so baka shawara kai hubusi gonar tana nan ba za a sayar da ita ba amma dukkan amfanin da aka samu a gonar a dinga bada shi sadaka saboda haka sai sayyidina Umar yayi sadaka da wannan abinda za a dinga fitarwa na amfani na gona da sharadin annahu la yuba'u asluha sharadi na farko har abada ba za a sayar da wannan gonar ba wala yuhabu ba za a bada ita kyauta ba wala yurasu ƴaƴansa ba za su ci gadon wannan gonar ba kuma za a yi wannan hubusi fil buqara'i talakawa za su dinga zuwa gonar idan an samu amfanin gonar to sai a dinga wato raba musu wal qurba da duk wanda suke kusanci da sayyidina Umar su ma za a dinga ba su a cikin wannan wa fil riqabi idan bawa yana da kuɗi da aka dora masa fansa a biya to za a iya dauka a gonan nan ta sayyidina Umar a biya masa wa fi sabilillah in za a fita aikin musulunci za a iya diba a cikin wannan gona ta sayyidina Umar ayi wa dhaifi in bako ya sauka za a iya daukan masa abinci a cikin wannan gona ta sayyidina Umar wa binis sabili haka nan kuma idan dan tafarki guzurin sa iyanki za a dinga daukan masa a gonar sayyidina Umar wala junaha ala man waliha duk wanda aka dora masa nauyin kula da wannan gona babu laifi an yi akula min habil ma'ruf shi ma ya dinga dan tsakura yana ci domin kace ga mai kula da kuɗi shi ba a tsakuran masa to sai ha'inci ya shiga au yu'ima sadiqan ko in yayi bako abokin sa yazo gonar zai iya diba masa ya bashi gaira mutamawilin fihi amma ba zai dinga kasuwanci da abin ba to waɗannan su ne hujjoji na aya da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama waɗanda suka tabbatar da halaccin da kuma mustahabbancin yin waqafi sannan waqafi yana da rukuni guda hudu akwai alwaqifu shi mai yin waqafin akwai almawqufu wanda aka yi masa waqafin akwai almawqufu alaihi akwai abinda aka yi waqafin akwai wanda aka yi masa waqafin akwai kuma siga ta na bayar da gidana ko gonata ko kamfanina ko masallacina ko makarantata ko kuma wannan jarin nawa ko wannan dukiyar na bada ita saboda Allah wannan shine siga ta waqafi to waqafi ku ba da yin sa kala biyu ne akwai waqafun alal masalih diniya kana iya yin waqafi akan maslaha abin da ya shafi duniya misali mutun yace yayi waqafi na wani kudi da za a dinga diba ana koya wa mutane sana'a ana koya musu aikin yi ana ba su jari ana ma yi musu aure in an samu zawarawa ba su da miji a dinga ba su abinci a ciki in an samu marayu a dinga daukan nauyin karatun su a ciki duka wannan mutum zai iya yin waqafi akan masale diniya sannan za a iya samun kaman masallaci din ko makaranta ko kuma gidan gajiyayyu ko talakawa ko marayu ko zawarawa mutum zai iya yin waqafi yace a dinga ciyar da su daga cikin wannan waqafi nasa sannan akwai kuma waqafi akan masalih dunyawiyya abin da ya shafi duniya ga misali yace ya sanya wannan gidan waqafi ne akan wato magadansa ko kuma wata gona ce yace ya bada ita a dinga amfani da ita ana amfani da abin da aka samu a cikinta ana taimakawa jama'a ana yin aikin alheri da ita ana taimako ana raya jama'a ana yin ayyukan jin kai sannan akwai sharadin yin waqafi shi waqafi ba da kake yin sa ba na farko shi wanda zai waqafin ya zama dama shari'a ta yadda ya dauki kudi ya bayar ba mahaukaci bane ba yaro bane ba wawa bane ba kuma wanda aka hana shi tasarrufi da kudin sa bane to haka nan abinda za a yi waqafin nasa ya zama abu ne da shari'a ta yadda mutum ba zai waqafin giya ko naman alhanzir abubuwan da shari'a ta haranta ci ko ta haramta sha ko ta haramta amfani da shi ba za a yi waqafin sa ba sannan ya zama waqafin ka ayyana mai kai waqafin wannan gidan ko wannan gonar ko wannan makarantar ko wannan masallacin ko wannan kudin saboda a rubuta lauya isa hannu ka sa hannu cewa wannan baya cikin gado yana cikin waqafi sannan mutum zai yi waqafi a masallaci ko gada ko makusanta ko talakawa zai iya musu wannan sannan za a yi waqafi akan wani abu sananne ka ce wannan waqafin ya shafi wane da wane kamar misali ka zo ka tarar da makarantar allo ko makarantar islamiya ko wata tsangaya ka ce nayi waqafi wa wannan tsangayar malamin a dinga bashi abinci a ciki daliban da suke karatu a dinga basu abinci a ciki rijiyar makarantar da sola da za a sa musu da duk wani abu da ya shafi makaranta a dinga yi musu a cikin wannan kudin kamar yanzu wannan ma gidan da aka yi mana na marayu ai wani ne yayi wasiya in ya rasu a yi masa waqafi shine aka zo Najeriya aka yi waqafin to sannan akwai abubuwan da ake kulla wakafi da su wakafi yanzu a rubuce ake yi da lauyanka da kuma ƴaƴanka da makusantanka su sa hannu saboda kada mutum bayan yarasu yayi wakafi ƴaƴansa su zo su ce busu yadda da wannan wakafi da mahaifinsu yayi ba shi yasa ake son a rubuta da takaddum da gurin cewa wannan guri ya fita daga gado ya zama na wakafi za yi amfani da shi wajen yada addinin musulunci kuma wakafi zai iya zama da baki kamar ka faɗa cewa nayi wakafin gona ta ko gidana ko kamfani na ko shaguna na ko jari na ko mota ta ko abin da ya kama da haka kuma zaka iya yin wakafi a aikace kawai ka gina masallaci kawai jama'a su shiga su fara sallah ko baka ce komai ba daga shiga an fara sallah to wannan guri naka ya zama wakafi wakafi kala kala ne akwai wakafi ga mutum kaga wani mutum mai jajircewa wajen yada addinin musulunci ko jajircewa wajen taimakon jama'a ko jajircewa wajen aikin alheri sai ka ce na maka wakafi kullun a cikin kudi na a dinga baka miliyan 1 kana yin harkokinka kullun a bashi miliyan 1 duk shekara bashi miliyan 360 ya dinga kashewa wakafi kenan shi kuma shi sai da zai sarrafa wannan to za a iya yin wakafi akan wani mutum guda sannan zaka iya wakafi akan wata jiha ta alheri kamar masallaci ko makaranta ko asibiti ko rijiya ko makamantansu sannan zaka iya wakafi akan wasu sanannun mutane kamar wakafi akan talakawa ko daliban ilimi ko kuma malamai masu koyarwa ko kuma marayu ko zawarawa ko wasu mutane na musamman da suke gajiyayyu za a iya musu wakafi sannan wakafi zai iya zama wato gwargwadon wakafi babu iyaka game da gwargwadon wakafi wakafi zai iya zama da yawa zai iya zama kadan kuma da kai wakafi to wakafin ya fita daga cikin mulkinka ya fita daga cikin ikonka sai dai ka zama ɗaya daga cikin masu gudanarwa amma ba za ka sake mallaka abun ba mutukar kai wakafi ba za ka ce ka fasa wakafin da kai ba sai dai in kaga za a lalata za ka iya canza wanda yake kula da wakafin wanda zai lalata shin wakafi yana da mudda yana da lokacin da za ka ce nayi wakafi zuwa shekara kaza malamai suka ce babu inda kai wakafi to wannan wakafin ya zama na har abada za a ci gaba da kula da wannan wakafin kuma za a ci gaba da aiki da shi sannan mutum zai iya zaben waɗanda yake son su gaji wakafinsa misali Anas dan Malik ya rawaito mana cewa Abu Talha lokacin da wannan aya ta sauka lan tanalul birra to yana cikin waɗanda suka fi kowa arziki a cikin mutanen Madina yana da wata babbar gona da take cike da dabino wanda kuma dabino shine tattalin arzikinsu kuma wannan gona sunanta Bayruha tana kusa da masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma yace a cikin arzikinsa babu wani arziki da ya kai girman wannan gona tana fuskantar masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama har ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana shiga wannan gona yana sha daga ruwan kuma yana saboda akwai ruwan dadi a ciki sannan kuma sai ya zama da wannan aya ta sauka sai Abu Talha ya zo ya samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace ya rasulullah Allah ta'ala yace lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun to ni wallahi a dukiyata ba wanda nake so kamar wannan gonar saboda haka na bada ita sadaka ga Allah abinda yafi so ya bayar so da Allah yace lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ta kai a bayar daga abin da kake so shi kuma sai bayar da abin da yafi so kun ga sahabbai da imani abin da yafi so ya dauka ina son ta zame mun taska a gurin Allah ranar alkiyama sai manzo Allah yace to na baka dama ka sanya ta ga wadanda wato yace ya rasulullah na baka dama ka bada ita ga wanda kaga ya cancanta wato bayan ikhlasin bayarwar kuma yana so wajen rabawan ma ya zama bai da hannu a ciki domin aba wanda ya cancanta sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace madalla madalla dukiya tayi riba dukiya tayi riba sai yake cewa ina ganin ni na baka dama ka karaba ta ga makusantanka annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo masa da rabon a hannunsa shine Abu Talha yace zan aikata ya rasulullah shine ya tara dangin sa to kai na baka nan barin kai na baka nan barin kai dauki can barin kai kana da wannan kai kana da wannan ya rarraba musu wannan hadisi Bukhari da Muslim suka rawaito saboda haka wakafi zai iya zama akan abubuwa da dama manya-manya abubuwan da ake son a yi wakafi a kansu guda biyar ne na farko ilimi kun san ai ba abin da ya kai ilimi ya zama wakafinka akan ilimi ka ce misali na dauki nauyin daliban ilimi guda 100 a cikin arziki na su je su karatu ko na zamani ko na addini to wannan raya wannan domin duk wanda ka ba ilimi shi ma zai ba wani kuma abinda ake gani duk wanda aka taimaka masa ya karatu to shi ma zai bada karatun da sauki domin ya same shi da sauki to saboda haka wannan raya ilimi shi da abu na farko da ake so ya zama wakafi ya tafi zuwa gare shi sana'a abu na biyu sana'a mutum zai iya yin wakafi na koyar da sana'a yace ni ina da sana'a na iya sana'o'i da yawa a dinga tara mun abin nan wato dalibai ko a tara mun matasa maza ko mata zan dinga koya musu sana'a kyauta nayi wakafin wannan damar da Allah ya bani sai wani yace to kai kuma ka koya musu sana'a kyauta ni kuma nayi wakafin kowa zan bashi jari da zai ishe shi je gudanar da wannan sana'a to da za a shigo da wakafi a cikin harkar ilimi to za ku ga ilimi akwai masu kwakwalwa akwai masu basira akwai masu kokari akwai amma talakawa ne iyayen su talakawa ne ba za su iya biya wa kansu kudin makaranta ba za su iya daukar nauyin kansu je su karatu ba da za su samu wani ya ba su kudin karatun to za su je su karatu da zai ba kowa mamaki in aka angiza su da taimako za su karatu kenan wakafi zai iya raya ilimi kowa a samu ilimi masu ilimi da yawa cikin al'umma sakamakon wakafi sannan na biyu za a iya amfani da wakafi a koyar da sana'o'i a kawar da zaman banza a kawar da zaman badala a kawar da zaman inuwa biyu da zaman dumama benci in inuwa gabas ta kare a koma ta yamma in ta yamma ta kare a koma ta gabas da zaman dumama benci da zaman gulma da zaman yi da mutane duk wannan zai kare idan mutane suna da aikin yi idan mutane suna da sana'a to haka zo aka ce mecece manyan sana'o'in da ake yi matasa suke yi a Gombe guda 10 manyan sana'o'in da matasa suke yi guda 10 ta daya wace ce na'am dinki wannan ya ce dinki na biyu POS wato abin da na fahimta kowa sana'ar da yake so yake fada to me na uku wannan ya ce tela wannan ya ce POS hawa keken nafe shi ma sana'a ce ko aiki ne shi sana'a abin da zaka sarrafa da hannunka sana'a gyaran waya makaniki gyaran waya kira kafinta gini plumbing ko wayarin me penti gini har yanzu ba kun ce noma kiwo ba kuma asalin garin da noma kiwo ne wani ya faɗa ka ce noma kiwo ai alama kuma Gombe saniya ce wanda ya nuna cewa ya kamata a ce kowa a nan yana da sanda ɗaya yana da shanu 100 ko ba haka ba to saboda haka waɗannan sana'o'i sai a ce to a tara matasa 1000 waɗannan matasa kowa a bashi takarda ya rubuta shafi biyu sana'ar da yake son zai yi ya faɗi plan ɗin da business plan ɗinsa yadda zai yi sana'ar in an bashi jari ya zo ya presenting a gamsu sai a ɗauki kuɗin a bashi sai je ya sana'a to wallahi idan sana'a ta samu aikin yi ya samu to za ka zaman lafiya ma ya karu to kaga abu na biyu kenan bayan ilimi sai sana'a abu na uku da ake saka wato ainihin kuɗi a cikinsa shine aikin da'awa aikin yaɗa addinin musulunci aikin yaɗa addinin musulunci a birane da ƙauyuka buɗe makarantun islamiya ustazan nan suke karantawa makarantun islamiya da makarantun allo da tsangayu a taimaka musu a ƙarfafa su masu fita da'awa a ƙarfafa su a ba su ƙarfin gwiwa idan kowa ya gane addininsa ya samu sana'a ya samu aikin yi ai fitintunu da kashe-kashe da fida da fadace-fadace da kalayar da daba da tashin hankali duk raguwa zai a cikin al'umma saboda haka wannan shine abu na uku da ake son a sarrafa kuɗin wato ainihin wakafi a cikinsa abu na biyar na hudu da ake son a sarrafa wakafi a cikinsa shine samawa mutane wato abubuwa da za su inganta rayuwarsu abubuwan da za su inganta rayuwar mutane a dunkule kamar misali a ce to yanzu bayan matasa kowa yana da sana'a in aka ce kowa ya je idan mutum zai aure a Gombe bangaren mijin kamar nawa yake kashewa talaka Miliyan ɗaya? Ɓangaren matan nawa suke kashewa su kuma? Yanzu kenan mutum miliyan biyu da rabi. In ya zo da miliyan ɗaya zai samu amarya a Gombe? Amma ba kowace ba ko? So da haka miji zai kashe miliyan ɗaya mafi ƙaranci. Su kuma gidansu za su iya kashe miliyan ɗaya da rabi mafi ƙaranci. Kenan da za a yi proposal na miliyan biyu da rabi a ba wa iyayen amarya miliyan ɗaya da rabi, a ba wa ango miliyan ɗaya, za a iya yin aure na talakawa ko? To sai wani ya ce, to ni ina son matasan da suka samu ƴan matan da za su aura da kuma iyayen da suke son su aurar da ƴaƴansu, to ba sai sun taɓa nasu kuɗin ba, ni zan ɗauki nauyi in ba wa matashi miliyan ɗayan nan da zai je harkokinsa na aure, zan ba babanta miliyan ɗaya da rabi ya sai mata kayan ɗaki. Kun ga miliyan biyu da rabi ta samar da ango da amarya cikin sauƙi, kuma aure irin na talakawa. Wani zai iya cewa zai aurar da dubu, kamar yanzu ai Dr. Mujahid kwanan nan zai sa amare dubu da angwaye dubu a lalle. Garin daɗi na nesa ko? Insha Allah Gomben ma za mu zo insha Allah. Yanzu haka an kafa kwamiti, muna ciki, duka ni ne chairman ɗin kwamitin ma. Gwamna ya ba da dama a je a aurar da ƴan mata da samarin da suke sun samu fahimtar juna, sun an samu soyayya da ƙauna. Kawai ɗan tattalin arziki ne bai kai ba. Ko in mutum ya ɗauki jarinsa ya ce zai auren, to jarin zai ƙasa. Shi ma babanta in ya ce zai sai da gonarsa ko ya ranta ya mata aure, jarinsa zai ƙasa. To sai gwamnati ce to za ta shigo ta ba da tallafi, ta ba su agaji, a ba su tallafi na yin aure. To wannan shi da muka baza a local government 44, a samo mana irin waɗannan amaran da irin waɗannan samarin da suka daidaita, su zo mu tantance lafiyarsu, mu tantance sana'arsu, mu yi musu bita, sannan kuma mu koya musu zamantakewa, a koya musu sana'a, sannan gwamnati ɗauki nauyi a yi musu aure ga baki ɗayansu. Insha Allah kwanan nan za ku gani ana bikin angwance amare guda dubu insha Allah. Wannan shi ma wani projen ne da za a iya yinsa ƙarƙashin aure. Wani zai iya cewa a'a, matan da mazansu suka rasu. Matan da mazansu suka rasu. Kamar yanzu wasu sun zo sun yi gidaje guda ɗari. Wani ne kawai da arzikinsa ya ce waɗannan gidaje guda ɗari masu 3-3 bedroom, kowace mace da mijinta ya rasu ta zo ta yi rijista a ɗauki gidan a bata ta dawo cikin gidan. In ba ta da gida. An yi a Katsina, an yi a Niger, an yi a Kebbi, an fara yin wasu guda 35 a Kano. Ina jin za su tsallako muku ma nan. Kawai iya matan da mazan suka rasu za a ba su gidansu zauna, kuma za a dinga ba su abin da za su ci su reni 'ya'yansu. Kaga wannan shi ma nau'i ne na ainihin waƙafi. Wani zai iya cewa ni na yi waƙafi akan Sahihul Bukhari. Duk malamin da iya da zai dinga karantar da Sahihul Bukhari a majalisinsa, to shi malamin za a dinga ba shi allowance na miliyan ɗaya duk wata. Sannan duk ɗalibin da yake zuwa karatun Sahihul Bukhari nan, shi kuma za a dinga ba shi $100,000 duk wata. Sai da haka kowa ya tori ya rijista a makarantar malam. Kaga wannan sai a ce yayi waƙafi akan ilimin hadisi. To wannan yana cikin abin da yake ƙarfafa. Sai kaga nan da nan majalisi yayi ƙarfi, saboda an ƙarfafa dama abin da ke hana mutane zuwa karatu da karantarwa ai talauci ne. In mutum ya ga ɗauke masa abin da zai ci ai zai zo ya karatu. Ko kuma an ga ba a talifi, sai a ce ana son a yi rubuce-rubuce, kowa ya project akan wani abu. Idan ka yi project ka zo da wani tunani sabo, ka ƙirƙiro wani abu a sana'a ko a ilimi ko a zamantakewa, ko ka kawo shawara akan harkar tsaro, in duk wanda ya rubutu akan yadda za a samar da tsaro a Najeriya, duk wanda ya rubutu akan yadda za a gyara tattalin arzikin Najeriya, duk wanda ya rubutu akan yadda za a gyara siyasar Najeriya, duk wanda ya rubutu akan yadda za a shawo matsalar matasa da rashin aikin yinsu a Najeriya, duk wanda ya rubutu akan yadda za a yi maganin barace-barace da yawo da ake akan titi da haihuwar 'ya'ya ba tsari, duk wanda ya rubutu mai shafi 500 ya gabatar da wata tunani sabo da ba a yi ba, to wannan project din nasa za a dauki nauyin sa a bashi miliyan 10. Gwamnati za ta sai project din nasa miliyan 10. Kaga malam wani kwana zai yana to yanzu ina ga ya rubuta ya goge saboda me an bashi an sa kwakwalwarsa ta yi aiki ta fito da tunani. To shi da ake kira ciyar da kuɗi akan research, a sa mutane su yi research abin akan abin da yake damun su, ko mu gwamnati ko wani mai kuɗi ko wata kungiya ta dauki nauyin wannan research din da za a yi. Yanzu to wannan sai kaga mutane sun yi amfani da kwakwalansu sun kirkiro abubuwa masu amfani ga jama'a. A ce duk wanda ya kirkiro mota da take amfani da ruwa, ko ya kirkiro maganin da zai kashe sauro ba tare da ya bata yanayi ba, ko ya kirkiro wani inji mai amfani da kaza wanda baya hayaki, ko ya kirkiro wata na'ura da za ta dinga nuna inda yan ta'adda suke, ko ya kirkiro wata na'ura da za ta taimakawa kiwo ko ta taimakawa noma ko ta taimakawa wajen tsaftace muhalli ko ta bunƙasa bangare kaza. In yayi wannan kirkirar ya kawo aka tabbatar kirkirar sa tayi daidai, za a bashi miliyan kaza. Ai wannan ka gani kafin shekara 10 ka ga an cika mana masallacin nan da project, saboda ana biyan masu project din ana daukar nauyin su. Kuma in aka zo aka samu kwararru suna dubawa, wallahi za su ga wani Allah ya masa baiwar da zai iya fitar da mu daga halin da muke ciki da tunaninsa da Allah ya bashi in aka yi amfani da tunanin. Kun ga wannan shi ma yana cikin part na wato abinan wakafi. Yanzu misali gidan da yafi kowanne tsawo a Saudiya shine da Zamzam Tower. To kana zuwa jikin Zamzam Tower ga rubuta wakafun shi wannan hotel din kaf, duk kudin da ake samu a hotel din nan akwai bangaren da zaka je ka kwana daya dala dubu, kwana daya dala dubu, akwai ma inda ake biyan dala dubu biyar, akwai inda ake biyan dala dubu goma kwana daya, miliyan 15 in kai kwana daya a cikin daki daya, akwai mai miliyan 1,500. Mafi karanci mai riyal 2,500, mai riyal 4,000 shine mafi karanci 300,000-400,000 kwana daya. To duk kudin nan an tattara su gabaki daya harami yake kashewa. Shi yasa a harami masu shara ba sa yankewa, masu kawo Zamzam ba sa yankewa, masu kawo kofin da za a sha Zamzam din ba sa yankewa, masu goge Alkur'ani in ma ka dau Qur'ani akwai wanda kana ajewa zai zo ya gyara masa zama ba sa yankewa, security masu amfani da CC camera na shiga da fita ba sa, ladanai limamai ba za ka taba jin su da su yayi tari ba, zai ja madda doguwa yayi addu'a awa daya a tsaye amma ba za ka ga yayi tari ko ya gyara murya ba, saboda akwai wakafi mai karfi da yake kula da shi. Wani ya ce ni kuma nayi wakafi na akan ladanai, a tara duk ladanan Gombe gaba daya na musu wakafi, duk wanda yake kiran sallah to a zo ai seminar akan yaya ake yin kiran sallah, a gyara wa kowa kiran sallarsa. Ta ce to shikenan, tun da ladanai kullun so biyar suna masallaci, kullun sai ya kiran sallah so shida, yayi da asuba so biyu kowace sallah ya mata daya, wani ma sheki ya tada iqama so biyar ya kiran sallah so shida. Sai ya ce to na dauki nauyin duka ladanai da suke ladanci a Gombe, na sa musu albashin 250,000 duk wata, amma kowa ya je majalisar malamai ta masa screening ta tabbatar ya iya, a bashi form ya cike ya zama cikakken ladan mai rijista, za a dinga biyan sa. Wani kuma ya ce a na fahimci ana yawan makuwa, kabali ta yawa da ba a da a cikin limamai, da haka a zo a tantance min limamai, kowane masallacin juma'a da limamin da na'ibin su ma na dauki nauyin su, za a dinga ba liman miliyan 1, za a dinga ba ladan 500,000, za a dinga ba mai kiran sallah 250,000, za a dinga ba mai sharan masallaci 100,000, za a dinga ba mai gadi 200,000, mai karantawa kuma dama yana da miliyan dinsa, masu zuwa karatu ko yana da 100,000 sa. Ai wasu daga cikin ku sun taba zuwa Umara, idan ka je umara zaka ga kwana 30 din nan na ramadana ba wai ko kun kai miliyan 10 a cikin harami ba za ku rasa abin da za ku yi bude baki ba zaka ga kamfaninnuka daban-daban wani ya kawo lemo da ruwa da yogurt har da ma tsinken da zaka yi sakace da dabinan da zaka ci da dan tishu din da zaka goge hannunka kafin a sharuwa karfe 4 zaka ga gurin nan diya cika da kayan abinci kuma ga ana roƙonka wannan yana roƙonka ka zo ka ci nasa wannan yana roƙonka ka zo ka ci nasa to wasu ne fa suka dauki nauyi ake wannan akwai wanda ya ga mun yace akwai waɗanda suke bada harami suke bada abinci a harami shekara 300 baya nace ta yaya akai yace company suka kafa suka sai guri suka hotel tin can 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 da kowa an zai rasu sai wa ƴaƴansa wasiya yace to ni ma fa iyaye na akan wannan na same su kuma ku ci gaba shi ma sai wa ƴaƴansa wasiya har aka shekara 300 har yanzu bai yanke ba suna ci da mutane a harami arziki kuma sai karuwa yake yi in ka je aikin haji alhazai zaka ga miliyoyin alhazai amma zaka ta ganin motoci akan hanya na ruwan sanyi na lemo na dabino na kaza na yogurt ana ta baka da ruwan sanyi duk waɗannan da ka gani ba gwamnati take yi ba mutane ne muhsinun wani ya riga ya ware wannan kuɗin sai ya gina hotel ya san baki za su zo sai ya ce wannan hotel din ina da guda uku wannan nayi wakafin sa akan alhazai wannan nayi wakafin sa akan ƴaƴana da karatun su wannan kuma nayi wakafin sa akan bukata tali sai ka ga yana ta samu saboda sun fahimci wani hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda wani mutum aka yi masa ruwa shi kadai a gonar sa shi kadai aka yi wa ruwa sai kawai wani mutum ya zo ya same shi ya masa sallama yace kai ne wane yace eh ni ne to aka kai ka san suna na ga ka bako yace jiya ne sai naga hadari ya taso sai naji ana cewa akai ruwan gonar wane sai na biyo hadarin nan sai nazo naga iya gonar ka kadai ya jika da ruwa yana da cikin sahihul bukhari da muslim to me kake yi Allah i ware ka yayi maka ruwa a gonar ka sai ya ce abinda ke gonar nan gaba ɗaya nayi wakafin sa idan nayi noma sai na kasa abinda na samu kashi uku kashi ɗaya sai in ajiye shi a matsayin iri da jarin da za a shuka gaba kashi ɗaya kuma sai in ci ni da iyalaina kashi ɗaya kuma sai in tara talakawa in raba musu duk shekara haka nake bana aje komai kasan da zan ci kasan da zan rabar da kuma kasan da zan yi jari da shi yace to shi yasa naga an maka ruwa to da an ci gaba da wannan yanzu da mun gama ruwata wallahi a ce an ci gaba da iya gonan mai yin abin kirki za a ba ruwa da wasu gonakin sun bushe amma Allah da rahmarsa da mai bayarwa da mara bayarwa duk kowa ya masa ruwa an kaje lahira kai bayanin da yasa kake bayarwa kun ga wannan duk wakafi ne auqaf ne duka wannan daga ciki yanzu akwai wani nau'i na wakafi da muka dauko kuma alhamdulillah wakafin ya samu karbuwa cikin jama'a shine na daukan nauyin mata hafizan alqur'ani wanda suka haddace qur'ani izu 60 kuma suka yi wato secondary school suka yi wa'ek suka yi ko suka yi neko suka samu credit din su biyar suka yi jam suka samu 170 zuwa sama muka ce irin waɗannan su zo za mu ba su scholarship su je su karatun harkar lafiya kyauta da muka gwada da guda 15 yanzu waɗannan 15 din suna nan sun shiga shekara ta biyu da muka je muka duba irin jaraba da suke yi kawai wato AA ne first class suke ta samu sai muka sake jarabawa yanzu mun sake samun guda 17 mata hafizan alqur'ani suna nan mun kai su jami'a suna karatu mun sake samu yanzu kuma guda 48 su ma suna nan yanzu an tantance su da fannoni daban-daban na lafiya kawai za su karanta kuma an dauki nauyin karatun su tun daga farko har ƙarshe tare da bawa kowa 100,000 duk wata har ta gama karatunta kuma wasu bayan Allah ne suka ce mu mu tsara su su dauki nauyi kuci ma wannan nau'i ne na wakafi saboda haka auqaf suna nan kala-kala fatan mu shine mu samu mu conference mu karkasa su kashi-kashi a samu aiwa ma a tara masu kuɗi da ƴan kasuwa ko yanzu na mafi amban da nan din nan dunnan ku dama ya ku bayi ne mafi yau amma mu gaya muku yanzu ku rike ba mu san me Allah zai muku ba a gaba ranar da Allah ya kawo maka arziki wannan ilimin ya shige ka kana zuwa abin da zaka fara yi shine waqafi wa addinin musulunci abinda zai yada addini ya kafa addini ya taimaki addini ya yada addini wanda zai sai motoci ya ce ga mota nan guda 100 a dinga haya kudin a dinga bawa committee da awa suna yada addinin musulunci saboda haka kun ji yadda fikiran waqafi yake kun ji yadda tunanin waqafi yake faffadan abu ne mai yawa amma dama na ce bazan tsawaita ba saboda fikiran in karatu yayi yawa sai na farko ya mantar da na karshe amma yanzu dai a takeici kowa ya gane waqafi yana da asali a cikin alqur'ani da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sahabbai sun yi waqafi manyan malamai sun yi waqafi sannan kuma an yi waqafi a nau'uka daban-daban an yi waqafi akan babuka daban-daban an yi waqafi akan duk abin da mutane suke bukata ana musu waqafi akai yanzu wani zai iya yin waqafi akan akwai wanda ma aka ce wani gari ba a cin nama saboda tsaba talauci sai ce yayi waqafi kullun a dinga sayan shanu biyar ana kawa garin ana yanka suna cin nama akwai wanda ya waqafi akan zuma ace to a dinga daukan zuma ana kaiwa garin suna sha yayi musu waqafi akwai wanda ya waqafi akan mahaddatan alqur'ani duk wanda ya haddace alqur'ani yazo ya tilawa an anji daidai a bashi miliyan 1 na san wani tsoho da a Saudiya ina jin ya rasu shekara wajen 20 baya idan alhazai suka zo sai ya turo wakilin sai ya ce in fikumul hafiz lilqur'an fikum hafiz in ka ce na'am sai ya ce ta'al tsohon yana na a cikin kantin sa a zaune sai ya ce hafiz lilqur'an na'am min awalihi ila akhiri ka ce na'am sai ya kira ka karanta sai ya jama mu ne ka kace haka sai ya dauko riyal 1000 sai ce maka hala kuz hala wai shi ba mai cin kudin sa sai hafizin qur'ani hafizin qur'ani ne kawai ke cin kudin sa to kun ga wannan yayi wa kansa alheri yayi wa kansa aikin lada haka muna fata Allah sa fikiran waqafi da amfanin waqafi ya yadu wallahi waqafi ya yadu zai rage talauci zai rage zaman banza zai rage rashin tsari zai rage abubuwa da dama zai rage wa gwamnati ma nauyi al'umma za kuma su samu hanyar da za su yi wa kansu aikin alheri za a yi jami'a a yi mata waqafi za a yi asibiti a yi masa waqafi za a yi makaranta a yi mata waqafi za a yi masallaci a yi masa waqafi dan masallaci yana buƙatar kuɗi kullum in baka yi masa waqafi ba ka gina masallaci kato ga sifiku ga ACAC ga abun nan idan suka fara lalacewa sai kaga an fara daga kula da jama'a eh sun masallaci ta lalace wani ya bada gudunmawa to bai kamata a ce masallaci ana masa bara ba ya kamata a ce masallaci yana da account din da mun cika masa kuɗi da account akwai cocin fa da yake da yake da jirgin sama akwai cocin da zaka ji an ce akwai hotel 121 a ƙarƙashin wannan cocin yake zaka ji an ce wato akwai company ƙarƙashin wannan zaka ji an ce akwai university wannan university tana ƙarƙashin wannan cocin kara karkashin wannan coci akwai wani krista da muke gaisa da shi wata rana sai yazo ya wuce wani masallacin juma'a ga an cika yace how much they pay no suke biya aka ce free of charge yace an shi da ya samu wannan a cocin sa ya samu waɗannan mutanen kowa sai ya bada wani abu ba zai dinga jin hudu ba kyauta ya ji karatu kyauta muka ce ai mu asalin addini ma as'alukum alaihi min ajr shi yasa ai yafi komai arha yafi komai sauki saboda kyauta ake yin komai to Allah ya mana albarka Allah ya karba mana Allah muna roƙon sa ya mana rahama ya mana jin kai ya mana arziki ya tsare mana imanin mu ya tsare mana mutuncin mu ya tsare mana darajar mu ya wadata mu ya kuma sa mu yi amfani da wadatar wajen taimakon addinin sa da taimakon bayin sa da tausayawa masu rauni da kuma karfafa musulunci Allah ba mu lafiya ya ba mu zaman lafiya fitintunu da suka yi yawa na kashe-kashe da sace mutane da ake ta yi Allah kawo mana ƙarshen sa akwai bakin ciki akwai damuwa akwai takaici ka ji an sace ƴar wani jiya kawai da nake tunani sai kawai naji bacci ya tafi min ka dauka ƴakkace ta tafi makaranta wani kato ya bita makaranta ya kama maka jikin yarka ya dauka ya sa akan machine ya gudu da ita ka dauka kai ake wa zaka iya bacci gwamnati ta gida makaranta ta ce mu kawo yayan mu mun dauki yayan mu mun bata amana ta koya musu ilimi wasu kattin banza sun je sun ebe mana yaya akwai takeici wannan abu so da haka mu ci gaba da addu'a mu ci gaba da karfafawa jami'an tsaro guyiwa akan Allah ya fito mana da yayan mu da in baka jingina abin gare ka ba zaka kama eh wani aka dauka sai ka ce yata aka dauka yakka bata dawo gida ba baka san me za a yi mata ba baka san wani hali take ciki ba baka san hannun wa ta fada ba akwai abin takeici don haka waɗanda suka saci yayan nan ko kirista suka dauka ko musulma suka dauka ba su kyauta ba dan a daukan maka ya ko kai kirista ne muna tausaya maka da aka daukan maka ya in kai musulmi ne muna tausaya maka da aka daukan maka ya kuma ba mu ji dadi ba ko ba mu farin ciki ba ko muna Allah wade muna tir da waɗanda suka je suka sace yayan mutane mata macafa lokacin da za ka kawo mata farmaki fa wata wanka take wata tana tsirara wata ta kwance tibanta wata tana al'ada wata za ta yi sallah wata ta yi bacci wata an bata assignment katti su zo su kama su da kokawa su dora su akan babura su gudu da su malam wannan abin takeicin ya yawa shi yasa mun ji dadi matakin farko da shugaban kasa ya dauka ce su jami'an tsaron su ministocin su koma garin da aka yi wannan abin su je su zauna kada su bar gurin sai an fito da yayan mutane babban minista an ce ya tafi Niger karamin minista an ce ya tafi Kebbi su je su zauna a gurin sojojin gaba ɗaya su koma can manyan sai sun je sun lalubo mana yayan mu in ana haka to shine zaka ga cewa kowa ya zauna lafiya kuma abinda gwamnati ya faɗa ta da hankalin kowa tsakanin gushewar sojoji da kwashe yaran nan bai kai awa ɗaya ba to me yake faruwa a Najeriya me yake faruwa a ƙasar nan ne yanzu abin takeici kusan jihohin da suke yanke nan duka an rufe makarantu an rufe makarantu yaya an ce su dawo gida in sun dawo gida mai zafi kenan yanzu ba za a yi karatun addini ba za a yi karatun zamani ba wannan abin takeici ne wallahi duk mai imani wannan abin sai ya dake zuciyarsa duk mai tausayi duk mai ƴa mace mu muna da ƴaƴa in kaga yamma ta yi baka ga ƴarka ba hankalinka tashi yake ina ta fada ina ta shiga ina kike balle a ce wani kato zai daukan maka ƴaƴa daji da ita la wannan abin takeici ne ba da haka mu ci gaba da addu'a jami'an tsaron mu ci gaba da musu addu'a kuma gwamnati a ƙara kokari a ƙara dagewa a sa ido Allah ba zai bar wannan abin ba ba za mu zo mu gina namu makarantu manya mu zuba security mu ɗebi ƴaƴan mu kai su ƙasar waje mu ɗebi ƴaƴan talakawa a kashe miliyoyin kuɗi a kai su makaranta kuma a bari wasu kattin banza su zo su kwashe mutane ƴaƴa ba akwai abin takeici a wannan saboda haka mu ci gaba da yin addu'a Allah ku fito mana da yaran nan da lafiyarsu da addininsu Allah ya tsare mutuncinsu ya tsare lafiyarsu Allah ku fito da su gaba ɗaya da na musulmin da na kristiyan duka Allah ku fito da su Allah kuma ya tsare mu daga wannan bala'i da yake damun mu wanda za a zo wajen so nawa kenan ana yin abin nan an ɗebi ɗan Chibok din nan an ɗebi a wancan an ɗebi a wancan makaranta kullun wasun da aka ɗiba fa sai da ciki aka dawo da su wasun da aka ɗiba fa sai da goyo aka dawo da su wasu ma har da ƴaƴan da suka yaye fa wasu har yanzu nan ma ba su dawo ba to wani irin ƙasa muke rayuwa a ciki fi sabilillahi da haka wannan abu akwai takeici akwai ciwo muna jin zafi irin wanda iyayen yaran nan suke ji muna jin ciwo irin wanda iyayen yaran nan suke ji muna jin damuwa na matsayin mu na iyaye da muke da ƴaƴa mata muke son mu kare mutuncinsu mu aurar da su ga mutanen kirki wani yazo eba maka balagaggun ƴaƴa ya fita daji da su dole akwai tsoro akwai firgici akwai damuwa ko ba so ɗaya ba ba so biyu ba so uku ba so hudu ba abin nan yana ta maimaituwa don haka Allah ka ba wa jami'an mu iko ba su dama kuma muna roƙo a ƙara musu kayan aiki a ƙara musu ƙarfin gwiwa a taimaka musu a tsaida komai a tabbatar sai an karɓo mana ƴaƴanmu kuma an hana wannan abin ya ci gaba da faruwa Allah ka ba mu lafiya ka ba mu zaman lafiya ko ba da fitintuna na zahiri da na batini Allah muna roƙonka afuwarka da gafararka da jin kanka da rahmarka Allah kai mana subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk